Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar da gidajen rediyo amfani, sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 20 ga watan Disamba. Fadar shugaban Najeriya ta ce maganar yaƙi da almundahana fa babu wasa.
Idan akwai gaskiya a cikin zargin da ake yi kowane ne mutum, to ko lalle ba za a fasa gabatar da su a gaban mai shari'a.
Game da shawarar shugaban Najeriya kan masu cewa ba wato wato game da shawarar shugaban Najeriya koko na ce bari mu je dai ga wannan Kano kafin ku ji ƙarin bayani.
Ke wannan shine ya kamata mu yi, kowa ya samu abin.
To wannan bayani kenan game da matakan da ya kamata a dauka a Jamhuriyar Nijar don yaki da wato koko fadakar da shugabannin kasa da kasa kan batun shawo kan yunwa a kasar. To sai kuma matsalar da darajar naira ke ciki.
Farko din Najeriya abinda muka kwanta koko muka dogara da shi shine man fetur.
To wannan mataki kenan da ya kamata a dauka na kaucewa dogaro ga man fetur don farfado da darajar naira, za ku ji ƙarin bayani. Sannan za ku ji cewa Majalisar Dinkin Duniya ta horar da matasa 100 a arewa maso gabashin Najeriya kan batun zamantakewa da kuma dogaro da kai. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Kamar kowace ranar Talata, Sarfilu Hashim Gumal na tafa da shirin noma tushen arziki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani dan sanda wanda baya bakin aiki ya kashe jakadan kasar Rasha a Turkiyya a daren jiya Litinin a birnin Ankara a wani lamari da ake alakantawa da nuna adawarsa da sa hannun dakaran Rasha a rikicin Siriya. An dauki dukan abin da ya wakana a na'urar bidiyo. Jakada Andrei Karlov yana gabatar da jawabi a wajen bikin baje kolin kayayyakin zane-zane. Dan bindigar da ke sanye da tufafi masu kyau ya tsaya daga gefen dandalin da jakadan yake tsaye, abin da ya sa wasu da yawa ke tunanin dogari ne. Ba tare da bada wani gargadi ba, sai ya harbi Karlov a baya yana salati, ya kuma ci alwashin daukar fansa akan abin da ya kira kisan bayan Allah a Siriya. Bayan haka sai ya auna bindigar sama, daga nan ya auna ta ga mutanen da ke dakin. Yayin da jakadan ke kwance rai kwakwai mutu kwakwai, sauran jama'a kuma suka boye karkashin tebura. Wani wanda ya shaida lamarin ya fadawa murya Amurka cewa dan bindigar ya tada murya da karfi yana cewa kada ku manta da Aleppo, kada ku manta da Siriya. Muddin kasar mu bata cikin kwanciyar hankali, kuma ba ku tsira ba.
Ministan harkokin wajen kasar Jamus Thomas de Maizière ya ce babu shakka da gangan aka kai hari da motar a kurikura a Berlin jiya Litini. An bayyana cewa mutumin da hukumomi suka ce dan asalin kasar Pakistan ne da aka bashi mafaka a Jamus da gangan ya tuka motar ya da ya sato cikin kasuwar da ake saye da sayar da kayan bukukuwan Kirsimeti da ke harabar wato jami'ar da ake kira Kaiser Wilhelm Memorial. Ya kashe mutane 12 da kuma raunin da take kimanin 50. Daga baya mutumin ya tsere, amma daga bisani ɗan sanda suka kama shi a tazarar kilomita 2 da inda ya kai harin. Shugabar kasar Jamus Angela Merkel ta faɗi cewa hukumomi na ɗaukar harin a matsayin ta'addanci. Ta kuma ce mawuyacin abu ne a gare mu idan wanda ake wato yake neman mafaka aka ba shi kariya a kuma kasar ya aikata wannan.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban 'yan jam'iyyar adawa na ƙasar Jamhuriyar Demokratiyyar Congo, Etienne Tshisekedi, ya faɗa yau Talata cewa jama'ar ƙasar su ɗauki zaman da shugaba Joseph Kabila ke yi kan karagar mulki a matsayin na saba ƙa'ida wanda bai dace ba. Tunda wa'adin mulkinsa ya cika ba tare da ya sauka ba, kuma ba amo ba labarin zaɓe. A wani saƙon bidiyo da aka fidda ta YouTube, Shisekedi ya kuma yi kira ga al'ummar kasar da su dauki matakin lumana wajen gujewa abin da ya kira juyin mulkin da kotun tsarin mulkin kasar ta daure wa gindi. Kotu ta yanke hukuncin cewa Kabila zai ci gaba da mulki har sai an yi zabe. Jam'iyya mai mulki ta ba da shawara a gudanar da zabe a watan Afrilun shekarar 2018. Mazaunan wasu sassan Kinshasa, babban birnin kasar Kongo, wato Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, sun busa wusar da tsakar dare don nuna cewa lokacin barin kujeran mulkin Kabila yayi. An kuma ji harbe-harben bindigogi a wasu gundumomin. Mai ba shugaban kasa shawara Barnabe Kekaya ya faɗi cewa nuna buƙatar shugaba Kabila ya sauka daga karagar mulki da tsakar dare baya cikin kundin tsarin mulkin kasar.
Kungiyar ƴan bindigar kasar Lebanon mai suna Hezbollah ta faɗa yau Talata cewa mutanen da suka rage a unguwa ta ƙarshe dake hannun ƴan tawaye a Aleppo su yi sauri su fice wurin don dakarun Syria za su isa wurin yau. Kungiyar Hezbollah tana mara wa dakarun shugaban Bashar al-Assad baya a faɗan da aka kwashe tsawon shekaru kusan 6 ana gwabzawa a ƙasar. Ba a san adadin waɗanda suka rage ba a gabashin na Aleppo, birnin da ƴan tawaye suka kwace cikin shekaru wato shekarar 2012 a wata dabara ta murƙushe gwamnatin Assad. Sannan a hankali dai dakarun ƴan adawar suka fara ajiye wato makamansu tun daga watan Satumban da ya gabata, a lokacin da dakarun Syria da masu taya su na ƙasar Russia suka kai munanan hare-hare ta sama da suka yi raga-raga da yankin. Sannan kuma dakarun Syria tare da goyon bayan na Russia ɗin suka danna ta ƙasa. Robert Mardini, shugaban kungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa na yankin gabas ta tsakiya da ake kira ICRC a takaice, ya faɗa yau Talata cewa kungiyar ta ICRC da kungiyar agajin Red Crescent sun kwashe mutane 25,000 daga gabashin Aleppo tun daga ranar Alhamis ɗin da ta gabata ba tare da wata hamayya ba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da ƙudurin da ya buƙaci a kai wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya su sa ido a kan kwashe jama'ar a birnin na Aleppo jiya Litinin. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a Abujan, Najeriya, inda za mu fara daga fadar shugaban Najeriya wadda ta yi ƙarin haske kan alwashin da gwamnati ta sha na yaƙar almundahana. Nasir Adamu Ilhikaya, gare ka.
Umarnin da shugaba Buhari ba ministan shari'a Abubakar Malami ya gudanar da bincike kan kowaye aka samu da laifin zarmi a gwamnatinsa da alwashin gurfanar da duk wanda aka samu da laifi gaban kotu. Kai tsaye dai gwamnatin ba ta ambaci sunayen waɗanda take son a bincike su ba. Labarun da suka fi cika kafafen labaru su ne samun sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal da tsumbula kuɗi a kwangilar raya yankin arewa maso gabas da majalisar dattawa ta yi kan binciken kuɗin nome ciyawan nan ta kacalla kan kuɗi naira miliyan 270. Tunda kuma abin da furucin kalmar ishara ce ga jam'i ya nuna waɗanda za a bincike karar daga mutum biyu ne zuwa sama. Ga ƙarin bayani daga mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu.
Duye duba waɗannan maganganu da ake akan wasu manya-manyan jami'an gwamnati a gashin akwai gaskiya a zargin da ake yi. Idan akwai gaskiya a cikin zargin da ake yi, kowane ne mutum, to ku lalle ba za a fasa gabatar da su a gaban mai shari'a ba. Ba za a faɗi suna ba saboda magana ce ake yin ta haka da wani wanda yake watakila akwai dalilin da za a je a bincike shi. Akwai kuma wani kai daga gani mai kai kasan cewa a ko an tsane shi ne aka dora markaran tsana ko siyasa ce, bai kamata ka fito ka zayyana sunaye irin wannan ba, don ana iya yin tabo ga wanda yake bai ji ba, bai gani ba, bai ci ba, bai sha ba. Su hukumomin sun san aikin su kuma sun san matakan da ya kamata su dauka.
A wani batun na bangaren yaki da cin hanci, shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Sanata Ali Ndume ya ce za a sake gabatar da sunan Ibrahim Magu gaban majalisar dattawan don yiwuwar tantance shi. Wannan dai ya biyo bayan kin amincewa da tantance Magun ne da majalisar ta yi bisa rahoton tsaro da ya jawo masa akasi.
To, shi yasa muka ce to bari mu sake rubuta wa shugaban kasa cewa fa gashi mun samu wasika wanda ya sa akan ba za mu iya mu ce mu aje maganan ko kuma mu yi gaba ba, saboda haka muna neman ƙarin bayani akan me ya zamu yi.
me mutane ke cewa ne kan yaki da cin hanci na gwamnatin APC?
Sunana injiniya SK Dalladi. Ko ayi approving nan magu ko ba yi ba wani abu ne daban. Tunda ne yana yin aikin sa yadda ya kamata, lokaci zai zo wanda ya kamata su tabbatar da shi.
Sunana Prince Modibo H. Suleiman, gwamnatin Najeriya ta yi kyau kuma ta saitu. Abu ɗaya ne kawai ya rage ma gwamnati ya yi, shi ne tura EFCC a state, domin akwai kuɗi makil a state, su FAMSET, su Directors Finance, gidan local government chairman.
Za a jira a ga waɗanda za a tuhumar da hukuncin da zai hau kansu. A zamanin baya dai an yi awon gaba da tsohon su fetin ‘yan sandan Najeriya Taho Balogun da kuma wani tsohon ministan ilimi Fabian Osuji kan zargin zarmiya. Nasura da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda kungiyoyin ƙasa da ƙasa da wata gidauniyar gwamnatin ƙasar Jamus suka shiga horar da 'yan jaridar ƙasar kan yadda za su riƙa faɗakar da hukumomin ƙasa da ƙasa da kuma hukumomin jamhuriyar Niger ɗin kan alkawarin yaƙar yunwa a ƙasar kamar yadda suka yi a baya. Sulemunu Barma, gare ka.
Lura da yadda masu gabatar da shirye-shirye a kafafen karkara ba sa mayar da hankali kamar yadda ya dace akan shirye-shiryen da suka shafi batun tanadin cimaka da faɗakar da jama'a muhimmancin amfani da abinci mai gina jiki, har ma su yi amfani da wannan dama don tunatar da gwamnatocin ƙasashe alƙawarin da suka ɗauka a yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa domin inganta rayuwar talakawa a wannan fanni. Yasa gidauniyar Conrad Adenauer shirya wannan taron ƙarawa juna sani, in ji Salu Jeka, jagoran projet Edmond Safin.
Cikin sai da yawa akwai wani abin da ake musu shart, kamar abin ne wanda kowa ya yarda shi, mutane ƙasashe wannan duka wanda suna cikin sai da yawo ko sils sun yarda da shi, sun ce wannan shine ya kamata mu yi, kowa ya samu abinci. Me sai da muka gani ba duka ne suna aiki da wannan dokoki da su da kansu sun ka saida tsakanin su. Saboda haka ne mun ce in kun zo kun san menene dokokin nan da suka saida, kuna iya kuna tuna musu kai ga abin da kuka ce fa kuna yi, alama dai ba ku nan ga yi shi kenan, muna tuna muku ku riƙe yi abin da kuka faɗi.
Mayar da hankali akan faɗakar da jama'ar karkara game da wasu daɗaɗɗun al'adun da ke jefa jama'a cikin halin ƙarancin cimaka saboda jahilci na daga cikin abubuwan da mahalarta wannan taro suka ce sun gano. Saboda haka Abdullahi Bagasa da gidan rediyon muryar talaka Filinge yake cewa,
da aka samu karamci abinci kenan su iyaye duk abin da aka samu dai za a ba yaro, alhali yaro yana buƙatar ya samu abinci wanda za su gina mishi jiki. Da akwai tabiyoyi da mata suke yi na shan ƙiban nan da sauransu, wanda da an samu abinci sai a yi ƙoƙarin, to yanzu mata su ne ya kamata su gwadi da an samu abinci wajen shan ƙiban nan. Akwai masu yin caca da sauransu da kaka, ana yin lallada ka samu amfanin gona za ka kai ƙoƙarin ka samu sabo amarya, shine zai nuna da ka samu albarkacin gona. To wannan irin tabiyoyin ya kamata mu daina su.
Wasu daga cikin muhimman ayyukan da gidauniyar Conrad Adenauer ke fatan masu gabatar da shirye-shirye a rediyoyin karkara su karkata a kansu su ne,
in mun dauki wajen canjin yanayi ma wannan, in sun tambayi labarin nan cikakke sun samu labari, suna iya cikin radio ko cikin tele su sa program din su lokaci zuwa lokaci suna mutanen karkara magana bisa wannan.
Masana sun ce kasar Niger na daga cikin kasashen yankin Sahel mafi fuskantar ƙarancin cimaka da rashin wadatar abinci mai gina jiki, matsalar da kan jefa dubban yara cikin bala'in cutar tamowa a kowace shekara, abin da yasa a kulliyomin gwamnatin ƙasar da haɗin kan ƙungiyoyi masu zaman kansu neman hanyoyin ɓullo da sabbin dubaru don murƙushe wannan matsala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, bari kuma mu koma Najeriya, inda darajar naira ke ƙara faduwa duk wadda zuwa gida da 'yan Najeriya kan yi a daidai wannan lokaci, al'amarin da ya kamata a ce ya ƙara darajar ta naira. Babangida Jibrin, gare ka.
A yau dai ana sayar dalar na Amurka ne hakan naira 485 zuwa sama sabanin ƙasa da haka da aka sai da shi a watannin baya. Wannan kuwa na faruwa ne duk da cewa akwai 'yan Najeriya da dama da ke ta tururuwa zuwa cikin Najeriya domin gudanar da bikin Kirsimeti na bana. To ko me ke haifar da hauhawar farashin takardar kuɗin na dala? Alhaji Ɗanladi Auyu shine shugaban 'yan canji na jihar Lagos.
Na farko dai saboda akasin ko kuma abubuwan da ya same mu a baya, darajar naira tana ƙara ƙasa kuma darajar dala tana yin sama, amma mu mun san dalilai saboda mun san abubuwan da suka faru a baya ko mun san halin da ake ciki a yanzu.
to ko ina mafita kenan game da matakan da gwamnatin Najeriya ke dauka na tattalin arziki? Ga dai Alhaji Dalladi Auyu.
Farko din Najeriya abinda muka kwanta ko kuma muka dogara da shi shine man fetur. Mun dogara da wannan arzikin man fetur dole sai mun sa abubuwan da sauran kasashen Afirka wanda suka sa a gaba kuma suka dogara da kansu shine noma.
Kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi da misawawa naira karfi a tsakanin kudaden kasashen ketare ko a kwanan baya sai da gwamnati ta fara daukan matakai na kama masu hada-hadar kudaden kasashen ketare wanda ake zargi da sayar da takardar kudin dalar Amurka a kudin da ya haura na hukuma. A wannan mako ne dai aka zabi gwamnan bankin Najeriya Mr. Godwin Emefiele a matsayin shugaban wata hukuma ta bankin Islama mai suna International Islamic Liquidity Management Corporation. Ita dai wannan hukuma wasu kasashe guda tara ne tare da bankin Islama ke gudanar da shi har kuma da zumar gudanar da harkokin kuɗi da musayar kuɗaɗe a tsakanin kasashen a bisa tsari irin na Islama. To ko wani tasiri wannan hukuma ke da shi ga tattalin arzikin Najeriya? Tambayar kenan da newa Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, wani masanin tattalin arziki da kasuwanci a Jami'ar Bayero ta Kano.
Najeriya za ta iya samun riban wannan shugabanci musamman a gwamnatoci ko na jihohi ko na tarayya ko wasu bangare ko ita gwamnatin kasan kan za ta iya samun wannan rance din, kuma tunda shugabanta ya fito daga Najeriya ne babu mamaki za a iya dubawa duk lokacin da Najeriya ta nemi rancen irin wannan kudi ko kuma ɗaya daga cikin gwamnatocin Najeriya suka nemi irin wannan rance. Saboda ganin cewa shugabanci yana a Najeriya, kuma za ka ga yawancin al'amura wani lokaci ko tararraki, kuma wayar da kai da wasu bayanai na wannan hukuma din wanda da ba a sani ba, yanzu ka ga wannan zai fito, kuma gwamnatoci na ƙasa za su dubi hanyoyi da za su samu su amfana da wannan hukuma da kuma wannan shugabanci da aka baiwa Najeriya.
Kasashen da suka kafa wannan kungiya dai sun hada da kasar Kuwait da Luxembourg da Malaysia da Mauritius da Najeriya da Qatar da Turkiya da hadaddiyar daular Larabawa da kuma bankin Islama. Babangida Primary Amerika daga Lagos.
To a gaida Babangida, sai kuma batun tsaro, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ke horar da matasa kan zamantakewa da dogaro da kai. Zainab Babaji gare ki.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta horar da matasa 100 daga jihohin arewa maso gabashin Najeriya kan matakan da za su bi wajen cuɗanya da al'umma da rungumar kasuwanci don dogaro da kai da kawar da zaman kashe wando. Horarwar da aka gudanar na makonni biyu a cibiyar horar da dabarun zama ɗan ƙasa na gari da ke nan Jos ya tattaro matasa ne daga jihohin Adamawa, Borno, Yobe da Gombe waɗanda suka sha fama da rikicin Boko Haram da na 'yan kalare.
Sunana Maimuna M. Yarima daga Borno. Da abubuwa da yawa ba mu sani ba, amma da muka zo nan wurin mun samu experience da yawa. Mun koya yanda zaka je kai setting of business ɗinka, sun koya mana rayuwarmu yanda zamu gyara shi mu samu aikin da zamu yi mu taimaka ma 'yan uwa da abokan arziki.
Sunana Dalatu Aji, nazo daga Gujiba local government, Yobe state kenan. Gaskiya lokacin da muke cin muna cikin rudani na tashin hankali, daga baya Allah ya kawo mana sauki. Ma da muka samu form na UNDP da muka zo nan sun nuna mana mu so junanmu, yawa kuma da wasu ayyuka da zamu yi wanda mutum ɗaya ba zai yi ba, dole sai da haɗin kai.
Sunana Juliana Amos daga Gombe. Na koyi managing time yanda zan fara business har in taimaki kaina.
Sunana Bilyaminu Abubakar Imam, na zo ne daga jihar Adamawa, karamar hukumar Maiha. To gaskiya kamar ni na kasance mutum ne wanda da ina bacci bana farkawa sai karfe 10 na safe. Na zo na samu a sai rayuwar ba haka yake ba. Ba zai amfane ni ba. Na zo na koyi kuma yanda zan yi sana'a.
Sunana Abigail Buba daga Bincika. Sun koya mana inda zamu zauna tare.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da shirin bada tallafi don inganta rayuwar al'umma Kehin Debolaji ya ce manufar shirin shine a tallafa wa al'umman da suka fada bala'i ta yadda za su dawo cikin hayyacinsu su kuma sake samun rayuwa mai inganci.
We have been involved in cash for work programs to encourage youths like you.
Yace sun taimaka da shirin bada kuɗaɗe don aiki wanda zai ƙarfafa gwiwar matasa waɗanda ke da sana'o'in hannu ta yadda za su koma su bada gudunmawa wajen gina yankunansu. Shugaban cibiyar horar da dabarun zama ɗan ƙasa na gari da ke nan Jos Abdulmumuni Adamu Maimako yace sun koya wa matasa ɗabi'o'i masu kyau da zai taimake su a rayuwarsu.
Mun koya musu ɗabi'a mai kyau wanda za su rike kansu, annan mun koya musu yanda za su yi zaman lafiya su rike 'yan uwansu zanna lafiya saboda su cimma abin da ke gaba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, yanzu kuma ga Sarfilo Hashin Gumal da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfi Lahashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu har yanzu muna tattaunawa ne akan batun taraktocin noma 105 da gwamnatin jihar Adamawa ta rabawa kananan hukumomin ta 21 da zummar bunƙasa harkan noma da rage raɗaɗin matsalar tattalin arziki da ake fuskanta. A makon da ya gabata ne gwamnatin jihar Sanata Muhammad Bindo Umar Jibrila ya tabbatarwa da wannan shiri cewa domin talakawa ya siyo taraktocin kuma talakawan yake son su mora, har ma yace ya dauki matakan da zai tabbatar da hakan ta faru. A shirin namu da ya gabata mun dai tsaya ne a daidai lokacin da wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ke jagorantar muhawara tsakanin wani karamin manomi Ahmad Saji Aliyu da kuma ɗaya daga cikin shugabannin manoma a jihar Adamawa Ahmad Tukur Jana. Ga ci gaban tattaunawar.
Ke ban kuma ga Ahmad Tukur a matsayin ku na shugabannin kungiyoyin manoma na reshen jihar Adamawa. Wataƙila kafin a kawo an shawace ko kuma kun zana da ma'aikatar gona da sansu hakan nan, ya kuka ji da ba da waɗannan taraktoci da kuma yadda tsarin yake yanzu?
To alhamdulillah, shi cin gaba ba dole sai da shawaran mu ba, amma kullum ne dai takaice a kungiyar mu duk wani abin da gwamnati a yanzu hakan nan ma kungiyar mu muna cikin state executive council meeting ne, kaga da ba taba yin wannan ba. With wannan daman ina ganin kaman yanzu kam in Allah ya yarda za a cimma gashi, za a kai inda tudun mun tsira in Allah ya yarda.
To amma a yanzu a wasu manoma kamar yadda kaji muka tattauna da wannan sun so ma nuna ɗari-ɗari ko kuma nuna shakku dangane da waɗannan taraktoci, ko kuma me kake gani zai sa tumbaje ko ina ba shi manomi ya so mutunanin kokawa ko kuma
eto wani liyafin dole za su yi, amma yanzu da abin da ya faru a take, amma yanzu wannan da nake gaya musu na ce fa muna cikin state executive council meeting ne. Kaga me ake so, lalle ana so manomin ma ya ji cewa yana da nashi ido, kuma duk shawaran da ake da BMT din fa technical committee din muna ciki. Kaga automatically ba yadda za a ce a irin wannan tsarin a ce ni yanzu ba zan daukan kai inda na fito ba, kuma na matashi ne, ina da abubuwan da nake hanga, don haka in har za bani dama a saurare ni na san kuma in Allah ya yarda abinda manoma suke tsammani na ina gaya musu da babban murya dukkan mu kamar yadda gwamnati ya ba kananan hukumomin kai ba attamu shugabannin kungiyar manoma amanan nan duka namu ne, har da shi grassroots farmer din ma amanan na kansa, don haka ina fatan in Allah ya yarda za mu rike amana kuma su ga canji da yardan Allah.
Ta kai yanin a shi talaka wato wannan tsari zai cimma manufa ga shi talakin dake kayo wato dake karkara ya samu cin nasara ko kuma amfanin wannan tsari na badara da tractorci
ne. To tabbas yanzu kamar yadda tunda aka ce da ai ba su da kungiyoyi yanzu sun yi, don haka zamu yin tsari ai platform na ai timetable wanda zai zama alheri ya taba kowa a kowane wuri yake. Kamar yadda misali kaga ya maganganu akan magana, akwai tallafi ma the moment kaga shi mai girma shugaban kasa ma ya maganan kungiyoyin nan. In ka duba off Asian da sauran wuraren da aka ci gaba ba su yi ci gaba ba, fasan da aka kawo passion tukuna misali son yin abin, sannan a ba da akida na kasuwanci, sannan a yi haɗin kai din shi wannan haɗin kan yadda suka yi din.
Wai tsoron shi manomi karkara shi ne ba wai abu a faɗa a baki ba, ya zai gani nan da in lokaci kawai ya ga su mutum gajiyar waɗannan tractorci, ku da kuke ciki kungiyoyin kuma shugabannin kungiyoyin nan wani tabbata ku ba su ga tsarin da ku faɗa musu ga tsarin da aka yi da za su ci gajiyar wannan shirin tractorci?
To yanzu kamun muna kokarin mamu kai ba ma ba zai sai a local government headquarter ba, za mu yi descending zuwa ward ne har unit level. Kaga ku ba yadda za a ce in baka ward headquarter daga unit kake, don haka tsarin za mu dago daga unit ne a dawo ward kamun a tabo local government in Allah ya yarda za su sa hannu kan.
To kaji a tsarin da kamar yadda shi ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin manoma yake faɗi inda suke tunanin za a yi, ku da kuke karkara da abun a nemi shawaran ku ne ya za a yi domin kuma wannan abun yake gare ku?
In aka fara daga mudi yana da ke, don yaro daga kasa yake tashi ba daga sama yake tasowa da hawa kasa ba. In aka fara kamar yadda ce za a fara daga unit level a haura ward level har zuwa local government level, ina ga kamar wannan tsarin suka bi shi kamar yadda aka tsara shi, ina ga zai taimaki karamin manomi a rayuwa.
An ce za a ke dan bada wasu kudade tunda da ba kyauta bane da mai a samu a kula sai mai da makamanta kamar da shi gwamnati ya faɗa. ku kuna son haka ko kuma kun so kawai a bar ku ku kananan manoma kawai a yi muku kyauta a tashi kyauta?
Eh to ba ma fadan kyauta don babara muke ba, dama tun can muna yi kamar yadda na fada ko yaushe muna yi muna yi muna yi muna kan yi kuma mun aka samu tallafi alhamdulillah. In ba samu tallafi ba ko addu'o'i su tsaya su yi mana muka a matsayin addu'an shugaba baya faduwa a kasar banza.
Ba abun nufi ku za ku dan kudaden da aka sanin bai muku yawa ba ganin kan cewa
a ba zai mana yawa ba, muna da bukatu akwai yaya karatu da sauransu.
A wai abun nufi kudin da za ku bada ai aikin tractor din idan aka kawo tractor?
Okay, kaman aka kawo tractor mu biya mana aiki.
Eh
to daidai karfin ka daidai ruwa daidai gari. Kana da kudi mai yau zaka nemi babban gona, ba ka da kudi mai yau ka nemi gona daidai ka tractor dan yi maka aiki daidai abinda zaka rufa kanka asiri.
Ko za ku iya biya?
Muna kamantawa ko ba mu iya ba za mu roƙa su taimaka mana.
Masu sauraron mu anan muke ka ƙarshen shirin namu na yau, sai a biyo mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz wanda ya hira da bakin namu na yau, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga Mu'tari dan Mu'azu, baban Khalifa Jingine Sama'ilawa gidan mai kwari. Yace to shugaba Muhammadu Buhari mun ji ka ce a binciki duk wani jami'in gwamnati da ake zargi da almundana da dukiyar kasa, amma bamu ji ka tabo ƴan majalisar wakilai ba, dan su ma ana zargin su da rubda ciki da kuɗin al'umma. Sai kuma sako na gaba wanda yake cewa fatan alkhairi BOA Hausa haƙiƙa nasar da jami'an custom din Najeriya suka yi na kama wata container mai dauke da makamai wani abun farin ciki ne. Da fatan Allah ya ƙara bamu zaman lafiya, amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchin Najeriya. Sai kuma wannan sakon yace haba al'umma demokradiyyar Congo, ai duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to tashin hankali bai kawo shi. Daga ƙarshe muke fatan al'ummar demokradiyyar Congo za su yi hakuri shugaba Joseph Kabila ya sauka daga karagar mulki cikin ruwan sanyi, domin duk abin da ya yi farko to sai ya yi ƙarshe. Sako daga Malam Rulwani Sa'idu Gari a jihar Zamfara Najeriya. Sai kuma wannan sakon ya ce muna kira ga shugaban ƙasar demokradiyyar Congo da ya gaggauta yin murabus daga shugabancin ƙasarsa domin samun zaman lafiya a faɗin ƙasarsa, daga Muhammad Mai Kaimiya Oji Kotas Gombe. Sai kuma wannan sakon na gaba shi kuma yake cewa muna jajanta al'ummar garin Kafancen na jihar Kaduna bisa rikicin da ya afku wanda ya sanadiyar rasa rayukan mutane da dama. Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu, Allah kuma ya kiyaye aukuwar hakan nan gaba, amin.
A gaishe ka, yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To a takaice, wani dan sanda da baya bakin aiki ya kashe jakadan kasar Rasha a Turkiya a daren jiya Litinin a birnin Ankara a wani lamari da ake alakantawa da nuna adawarsa da sa hannun dakarun Rasha a rikicin Siriya. An dauki dukan abin da ya wakana a na'urar bidiyo. Jakada Andrei Karlov yana gabatar da jawabi a wajen bikin baje kolin kayayyakin zane-zane. Dan bindigar da ke sanye da tufafi masu kyau ya tsaya daga gefen dandalin da jakadan yake tsaye, abinda ya sa wasu da yawa tunanin dogari ne. Ministan harkokin wajen kasar Jamus Thomas de Maizière ya ce babu shakka da gangan aka kai hari da mota a kurukura a Berlin a jiya Litinin. An bayyana cewa mutumin da hukumomi suka ce dan asalin kasar Pakistan ne da aka ba mafaka a Jamus, da gangan ya tuka motar wadda ya sato cikin kasuwar da ake saye da sayarwa kayayyakin bukukuwan Kirsimeti da ke haraba majami'ar da ake kira Kaiser Wilhelm Memorial, inda ya kashe mutane 12 da kuma raunata kimanin mutane 50.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai a dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da Maryam Bugaje da Safi na Tusodangi da tawagar suke gabatarwa. Kafin in salama da ku ga saƙon ta'aziyya ga Alhaji Uba Alhassan Kano da iyalinsa saboda rasuwar ɗansu Ibrahim wanda aka yi jana'izar sa ɗazun nan, Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Tayani da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai da daddare a huta lafiya.